ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوة أولا يمشي بالبركة أولا مسلاتي نأثمان إبن عفان أولا لانا تجمع 27 ga watan Zulhijja, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1431, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 12 miladiya ta 2010. A wannan majalisi da muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsir suratu Abasa, wanda za mu tashi a kan aya ta 33, fa iza ja'atus saha.
Bayan Ubangiji Maɗaukakin Sarki a ayoyin da suka gabata
ya lissafa mana irin ni'imomin da Allah da ya yi wa ɗan adam, sannan kuma da dalilai wanda suke kunshe da dalilai waɗanda suke nuna tabbatar yiwuwar tashin alkiyama da tayar da mutum bayan mutuwarsa. Allah ya ce qutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Daga ƙarshe ya ce mata'an lakum, waɗannan abubuwa Ubangiji biyu ya yi muku su domin jin daɗinku, wale al'adukum da kuma dabbobinku. Wato Ubangiji maɗaukakin sarki ya lissafta waɗannan abubuwa waɗanda ya yi wa ɗan adam na ni'ima, sannan ya kirawo su da suna almata'u. Kalmar almata'u a nan tana nuni zuwa ga cewa waɗannan ni'imomi ne masu saurin gushewa. Akwai lokacin da za a wayi gari kuma ɗan adam ya neme su ya rasa su, saboda mutuwa ta riske shi kai rayuwar ma gaba ɗaya ta ƙare. Yanzu kuma wata rayuwa sabuwa za a shiga tana da gobe kiyama. Dalilan ambaton waɗannan abubuwa da Ubangiji ya yi abubuwa ne guda uku. Su suka sa Ubangiji ya jero waɗannan abubuwa da ya ambata. Abu na farko don ya nuna ɗayantakarsa, kaɗaitakarsa, don ya tabbatar da tauhidinsa, shi kaɗai ne ya cancanci abauta mata, shi ne mai hana mai umarni, shi ne mai hanawa, shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa. Sannan abu na biyu don su zama ƙwararen dalilai waɗanda suke nuna yiwuwar dawo da mutum bayan mutuwarsa. Sake dawo da shi da sake halittarsa domin yi masa hisabi. Sannan abu na uku, Ubangiji ya ambaci waɗannan ni'imomi da ya yi wa ɗan adam domin ya san cewa wannan abun bauta, wannan Ubangiji wanda ya kyautata wa bayansa da irin waɗannan ni'imomi manya-manya bai dace ga mai hankali ya yi masa saurin kai ba, bai dace ga mai hankali ya yi girman kai ga bayansa ba. Ubangiji maɗaukakin sarki kuma sai ya kawo waɗannan bayanin tashin alkiyama domin ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku waɗanda waɗancan ayoyi na baya suka kunta. Ubangiji ya bujuro da tsorace-tsoracen da suke cikin ranar alkiyama, saboda ɗan adam idan da hankali a tare da shi, hankalinsa bai ɓace ba, ya saurari irin abubuwan ban tsoro da alkiyama ta kunsa, wannan zai sa shi ya ji tsoro, wannan kuma zai sa shi ya koma ya yi tunani cikin waɗancan dalilai da aka ambata, ya yi imani da Allah, ya bijirewa abin da yake yi na kafirci, ya daina girman kai ga bayin Allah, ya dawo ya miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki, ya yi tawalu'u da sauran malaika. Waɗannan abubuwa su ne dalilin ambaton ranar alkiyama, kuma kamar yadda muka faɗa surorin da suke wannan rukuni duka na juzu'u amma abinda suka fi ba da ƙarfi a kansa kenan tabbatar da batun tashin alkiyama, domin surori ne waɗanda suke malkiya a wannan lokaci, kuma irin gwagwarmayar da adam yake ta fama da ita kenan shi da waɗanda suke inkarin yiwuwar tashin alkiyama, wato Qurayshawa wanda ba su yarda da cewa akwai alkiyama ba. Kuma a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kokarin ya gamsar da su da yiwuwar tashin alkiyama, don haka ayoyin Alkur'ani suka fi, wato ayoyin Alkur'ani da suka sauka a Makka suka fi ba da ƙarfi wajen wannan wajen tabbatar da wannan manufa da wannan aqida, musamman ma surorin da suke wannan rukuni na ƙarshe, wato Isharu Suwar. Ubangiji ya ce fa'iza ja as-saqqa, kalmar as-saqqa kai daga ji ka san wani abu ne mai ɗaukattare da rugunsumi da ƙaraji da harjitsi mai firgitarwa. Ita kanta wato jarar sautin kalmar kadai aka bar aka ji shi a kun ɗanka za ka san cewa ba wani abu bane wanda yake normal. Fa idza ja'at as-sakha wa as-sakha allati tasukhu al-adhan wa tasummu al-adhan, kara ce ko karaji ne wanda yake furintar da kunnuwa, yake hana kunnuwa ji, ya zama da babu abinda za a ji sai shi. Wannan kara mai karfi irin wannan ko dai ta zama sanadiyar tarwatsewar duniyar ne, wato kamar yadda Al-Qur'ani ya nuna duniyar za ta tarwatse, kamar yadda zamu zo mu gani a sura ta gaba idan shamsu kuwirat wa idan nujumin kadarat, kaga rana haskenta zai tafi taurari su watsi sama ta tsage a canza kasa da wata kasa din. Wannan ruwan tsumi zai haddasa kara mai karfin gaske wanda wannan karan kuma zai furintar da kunnuwa, wato mutum ya zama kurma baya jin wani abu in ba wannan karan ba. Wato wata balaga ce ta harshen Larabci, an kurintar da kunnuwa kuma suna ji. Kaga ashe kenan kuruntarwar a nan shi ne kuruntarwa daga sauraron wani abu ba wannan ba. Saboda wannan kara ita kadai ce za ta ratsa cikin kunne. To wannan kara ko dai ta zama saboda tarwatsewar duniya da rikicewar al'amura da wannan rubutsumi da zai tafa da zai faru, da yadda halittu duk za su caccanza, abubuwa duk su canza a yadda aka san su, ko kuma a busa ta biyu. Ita ake nufi da asaka din kamar da wasu malamai suka faɗa. To wannan asaka din ya zama alam ne daga min asma'il qiyama, wato ya zama suna ne daga cikin sunan na kira na gobe kiyama. Wato ana kiranta asaka, ana kiranta kuma asama da sauran sunaye da suka zo, azzalzala, alqari'a, alhaqa, wanda duk ubangiji ya ambace su a cikin surori daban-daban. Zaka ga wata sifa ce ta wani abu da zai faru na tashin hankali a ranar, wannan sifar sai ta rikice ta zama sunan wannan ranar. Saboda haka wannan kara idan ta zo ta sukhul asma, zata kurintar da ji. Ubangiji ya ci gaba da sifanta wannan rana, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ranar da mutum zai guje wa ɗan uwansa, wa ummihi wa abihi, da uwarsa da ubansa, wa sahibatihi wa bani, da matarsa da ƴaƴansa. Ubangiji ya sifanta wannan ranar da cewa rana ce da mutum zai guje wa waɗanda suka fi kusanci da shi. Malamai sun ambaci dalilin da zai sa haka ta faru, me zai sa ya guje ma waɗanda suka fi kusanci da shi? Ko dai saboda ya fahimci ba za su amfane shi da komai ba? Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an, ranar da wani makusanci ba zai amfanar da wani makusanci ba. Don haka ya fahimci cewa babu wani amfani da za su yi masa. Zaka a lokacin ta kansa kawai yake, kamar yadda annabawa suke cewa nafsi, fasulul azmi min ar-rusul, manyan annabawa jagororinsu, shugabanninsu, su za su riƙa kowa ne riƙa cewa ta kaina nake. Wanda idan annabin Allah mai matsayi irin wannan zai ce ta kaina nake, ina ga wani wanda yake bai kai shi ba, babu shakka kowa zai ji da kansa. Wannan ɗin ke da na biyu, ko kuma saboda gudun kada su tuhume shi da cewa bai akwai wani haƙƙin su da bai biya su ba, wato saboda abinda za su iya kama shi da shi na cewa ya tauye musu wajen biya musu haƙƙinsu. Dan uwa ya ce Allah ya baka dukiya baka taimaka min ba, uwa da uba su ce baka yi mana biyayya ba, sannan mata su ce ka ciyar da ni haram, sannan a yaya su ce baka karantar da mu ba, baka ba mu tarbiya ba, ba ka kashi ce mu. Ba wannan lokaci kowa yana gudun kada ya haɗu da wani da yake da kusanci da shi, kuma yake ga cewa akwai nauyinsa a kansa, sannan shi ko bai ɗauki wannan nauyin da muhimmanci ba, ya ɗauke shi a ranar gobe kiyama, wanda ɗan uwa nashi ya nemi haƙƙinsa a gurinsa, za ka zai riƙa guje mata. Wannan da biyu kenan, ko kuma ya kasance saboda azabar da zai gansu a ciki, ko su gan shi a ciki, saboda azabar da zai iya samun su a ciki, alhalin ba zai iya musu komai ba. To gudun kada ya je ya san gansu cikin azaba, ko ba zai iya tsira musu komai ba, dole ya riƙa guje musu. Ko kuma a'a, shi saboda abin kunya da ya tafka a rayuwarsa, ya yi wasu abubuwan kunya a rayuwarsa wanda ba wanda ya sani. A ranar Ubangiji zai tona asiri, yau ba sun lattarai, don haka zai riƙa gujewa kada na kusa da shi su san irin halinka, don haka zai riƙa ƙoƙarin guje musu, ya riƙa ƙoƙarin nisantar su. To duk waɗannan dalilai suna iya haɗuwa, ko kuma a samu ɗaya daga cikin tattare da wani, a samu kuma nau'i tattare da wani mutum, wani ya iya gujewa ɗan uwansa saboda wannan, wani ya iya gujewa ɗan uwansa saboda wancan dalili. Ubangiji ya sifanta tsoron da zai auka wa mutane a wannan ranar ta hanyar babu wannan hoto na cewa ɗan uwa mutum zai guje wa ɗan uwansa. Sannan sai Ubangiji ya fara minal adna ila al'ala, ya fara at-tarqi ila as-suruj, aka fara da ɗan uwa saboda kusancin da yake da ɗan uwansa, tare suka taso, tare suka yi wayo, suka girma har ƙarshen rayuwa. Don haka akwai rabiɗa ta ƴan uwantaka mai ƙarfi tsakaninsu, to amma ga shi ya guje masa. Sannan ga iyayensa waɗanda suke san shi yake son su, ga shi yana guje musu. Sannan ga matarsa ga ƴaƴansa, duk yana guje musu. Babu a shakka wannan yana suranta maka irin yadda abin ya kai ga wato matuƙa wajen ban tsoro, matuƙa wajen tashin hankali da rugunzumi da firgita. Har yanzu mana mutum yana gushe waɗanda suka yana guje waɗanda suka fi wato kusanci da shi. Malamai suna cewa a nan Ubangiji ya fara da ɗan uwa, sannan ya biyo bayansa da uwa da uba, sannan ya ukunta da mata da ƴaƴa. Wato kamar an fara da mafi wato ƙarancin kusanci, sannan wanda ya fi kusanci, sannan kuma wanda suka fi kusanci. Aka fara da uwa, wanda a ƙa'ida Balarabe yana magana wani lokaci kan fara da al'ahammu ne, wato wanda ya fi muhimmanci, sannan wanda bai kai shi ba, sannan wanda bai kai shi ba. Amma a nan sai aka ce an fara da wanda yake na ƙasa, sannan aka yi sama. Aka fara da ɗan uwa, kaga na an saba wa al'ada ta Balarabe wajen yadda yake wato salon maganarsa. To akwai tambaya da aka yi Ibn Taymiyyah a cikin fatawan sa juz'i na 16 a kan wannan, sai yake cewa inna al-ibtida'a yakunu fi kulli maqamin bima yunasibu, wato kowane guri akan fara da abin da ya dace a fara da shi. Wani lokaci akan fara da mafi girma, mafi muhimmanci, mafi ala, wani lokaci kuma a fara da wanda yake na ƙasa, mafi ƙarancin muhimmanci. Yace to a nan ya fi dacewa a fara da mafi ƙarancin muhimmanci akan wanda ya fi muhimmanci, sannan a biyo bayansa da wanda yake sama da shi, da wanda ya ɗara shi har a zo kan na ƙoli. Domin a nan abinda ake so a ce da shi, a ce da mai sauraro ranar, saboda abinda yake tattare da ita na ban tsoro, mutum yana guje wa mutumin da yake mafi kusanci da shi. To idan aka faɗi wanda yake na ƙoli da kusanci, sannan aka zo aka faɗi na ƙasa, zai zama baya da ma'ana. Kamar yadda maganar take, in za ka hausantar da ita, ranar da mutum zai guje wa ɗan uwansa, kai har ma da babansa da babansa, sai kai har ma da matarsa da ƴaƴansa. To idan da za ka fara cewa ranar da mutum zai gujewa babansa da babansa, kai har ma da dan uwansa, shi to akin da ya guje wa babansa da babansa, sai ya guje wa dan uwansa. Sauraka sai mun sai magana ta zama bambara kai ba fasaha. To haka sai aka fara da wanda in aka faɗa maka za ka ji, kai dan dai wannan rana tana cike da abin tsoro. Mutum zai guje wa dan uwansa ma, dan uwansa da suka taso wanda aka haife su ciki daya, sai ka har ma babansa da babansa, sai ka ƙara firgita. Ko to kaga ashe ana kafara da mafi kankanta shine yafi dacewa, ba a fara da wanda yake mafi girma ba. To anan iskarin da zaka samu shine ya aka yi aka faɗi uwa da uba, sannan kuma aka faɗi mata da yaya. A ya kamata watakila a ce uwa da uba su ne a ƙarshe. To a nan Ubangiji ya yi mura'atin ɗabi'ar ɗan adam, ba wai abin da yake shari'a ta zo da shi ba. Shari'a ta zo da a girmama iyaye, a fifita su akan kowa. Haƙƙin iyayenka su ne sama da haƙƙin abin nan wani wanda ba su ba. Wannan ita ce abin da shari'a ta zo da shi. To amma kuma akwai abin da wata ɗabi'a ta ɗan adam galibi ya fi damuwa da waɗanda yake da bukata da su, ba wanda suke da bukata da shi ba. Galibi iyaye idan ya ɗaya girma ya zama wani abu, yana ganin su suke bukatarsa, yanzu ba shi ke bukatarsu ba. To zuciyarsa ta fi ta'allaka da wanda yake da bukatarsu, ba wanda suke bukatar shi ba. Zaka uba ya fi ta'allaka da ɗansa sama da yadda ɗa yake ta'allaka da ubansa. Shi yasa Ubangiji maɗaukakin sarki da ya tashi sifanta ranar alkiyama a inda yake cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Kaga anan sai aka fara faɗar uba, sannan aka faɗi ɗa, saboda yadda uba yake tausayin ɗansa, yake tausasa masa, yake san shi ya fi yadda ɗa yake yi wa ubansa. Yasa sai aka fara cewa la yajzi walidun, uba ba zai sakanka wa ɗansa wani abu ba, ɗa ba zai sakanka wa ubansa ba. Sai da aka fara faɗan na uba sannan na ɗa, saboda tausayin uba ya fi na ɗa. To a bisa ga al'ada, lokacin da iyaye suka manyanta, za ka ji ma suna cewa ai muna dai so mu rabu lafiya. Muna so mu rabu lafiya, amma ba za ka gina cewa yana so ya rabu kuma ya'yansu su mutu su kyale shi ba, ko matarsa ta mutu su kyale shi. Haka don a wannan lokacin yana jin ta'alliƙin zuciyarsa da su ya fi tsanani, ya fi abin nan. Shi ya sa ma ya zo a cikin hadisin mutanen nan guda uku da suka shiga kogo. Hadisin Abdullahi ɗan Umar, lokacin da suka shiga kogo dutse ya rufe bakin kogon da su, saboda haka suka ce to tilas ne kowanne daga cikin mu ya tawassali da wani kyakkyawan aiki da ya yi babba a rayuwarsa, kuma ya yi shi don Allah. Kaga na farkon su da ya tashi da ya ce Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani وكان لا اخذك قبله ما اهلا ولا بالا. يا ubangiji ina da iyaye biyu wanda suka tsufa, in naje na samu abin da za na tasmuno nan da zan shayar da su na dare, bana yadda in shayar da wani daga cikin iyayana ko daga cikin iyali na sai na shayar da su. La aqbik qablahuma malan wala ahlan wala mala. Yace fana'a bi yawman malabu shajari falam arih ilayhima, sai wata rana neman itaci ya sa na yi doguwar tafiya, ta haka ban dawo da wuri ba domin in ba su wannan abin da na saba ba su sha, wanda shi ne abincinsu na dare. Hatta na ma har suka yi bacci. Yace falam ba a taiku wajadtuhuma na'imain, lokacin da na dawo sai na same suna bacci. Fakarantu an aghbiqa an astayqinahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala mala, sai na ji ba zan iya tashin su ba daga bacci, sannan kuma zan iya fara ba wa iyali na ko ƴaƴana su sha wannan abun ba kafin in ba su yadda na samu ba su. Yace falabistu wal qadahu fi yadayya hatta bazagha al fajr wal sibyatu yatadabawna inda qadamayya. Yace na tsaya haka ban tashe su ba, su kuma su tashi ba har asuba sai ina rike da ƙwaryar nono. Yace ga kuma yara na suna ta kuka a gabana saboda yunwa, suna so in ba su amma ni nake ba su har asuba ta yi. Falamma istayqadha a'taytuhuma ghurqahuma, da suka gama na ba su suka sha. Yace Allah in nayi wannan saboda sai Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigaa wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Ubangiji, idan har nayi haka dan neman yardarka, to ka bude mana, ka yaye mana matsuwar da muke ciki. Kaga anan abin da yake nunawa irin gagarumin aikin da yake ga ƴaƴansa, yadda zuciya take son ƴaƴa ga matarsa, amma yake ba su abin sha ɗin nan su sha, tunda ya saba ba wa iyayensa, sai da iyayensa suka farka sannan ya ba su. Kaga wanda yana nuna cewa ɗabi'ar ɗan adam tana ta'alluki da ƴaƴansa sosai sama ma da iyayensa. To amma a nan dan ya nuna wani aiki da ya yi na ƙwarai wajen fifita iyayensa akan ƴaƴansa da matarsa, shi da ya sa ya faɗi wannan, ya ce kuma dan kai nayi. To wannan shi ne hikimar da ta sa Ubangiji ya jinkirta ambatan, wato ya ambaci iyaye da iyaye, sannan kuma ya ambaci mata da ƴaƴa da ƙarshe, saboda ta'addukin zuciya da su ya fi tsanani. Sannan ku duba ku ga Ubangiji cewa yi wa sahibati, bai ce wa zaujihi ba, domin kalmar sahiba tana nufin, yana domin kalmar zauja, in ka ce zauji wato mata, matan da ta iya zama ta ƙwarai ce, ta iya zama ta ƙwarai bace, ta iya zama daman can wato zaman wahala yake da ita, kamar yana kan garwashi ne. Don haka dai ya ganta alƙiyama ya gudu, ka gama wani abu ne. To amma kalmar sahiba tana nufin irin yadda suka wato shaƙu da juna har ta zama abokiyar rayuwarta, ko ba haushe a adabinsa in ya ce wani sahibi na ne, to yana nuna kun shaƙu abininsa ne. To shi yasa sai aka amfani da kalmar sahiba, domin a nuna irin yadda suka shaƙu ta zama abokiyar rayuwarsa har Allah ya karɓi su. Amma duk da haka gashi zai guje mata. To sannan har idan ka kula da yadda Larabawa suke ɗaukan wato mutum ya gudu don ya ga wani abun tsoro, cewa wani babban abun kunya ne, wanda wataƙila tsawon rayuwarsa za a yi ta aibanta shi da wannan. Duk banda ka to makai ne ka ga abu kaza, ka gudu ka tsere, musamman ma gurin da zai kare waɗanda yake ji da su, a ce ya tsere bai tsaya ya kare iyayensa ba, ko bai tsaya ya kare ɗan uwansa ba, ko bai tsaya ya kare ƴaƴansa da matarsa ba, wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne. To sai Alƙur'ani yake cewa tsoron ranar gobar kiyama zai sa mutum ji ya gudu ya bar waɗannan, kaga ashe abin babba ne. Wanda ya san ɗabi'ar Balarabe zai fahimci, lallai abin da aka ce zai gudu ya bar duk waɗannan mutane yake ba ƙarami ba ne. Shi yasa za mu ga a cikin sura da ta gabata Ubangiji da yake cewa yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yawmaidhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yujji. Kaga Ubangiji yake nuna cewa waɗannan abubuwan da yake takama da su, wanda a nan duniya ma zai iya fansarsu da ranka, zai yarda shi ya musu su su rayu. Aka waye gari ga wata rana ta zo da yake ganin zai iya bayar da su shi ya kubuta. Kaga ashe kenan ba normal rana ba ce irin wata ɗaya ya saba gani. Rana ce da cike da ban tsoro, kuma abin da ya gani na firgici a cikinta ba ƙanƙami ba ne. Har zai iya ba da ƴaƴansa da matarsa da duk wani wasu wanda suke makusantansa da duk ma mutanen duniya, zai iya bayar da su fansa shi ya kubuta. To wannan ita ce surar da Ubangiji ya bayar, hoton da Ubangiji ya bayar don ya nuna maka irin firgicin da yake cikin ranar gobe kiyama. Yace yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Kowane mutum a wannan rana akwai al'amarin da ya ishe shi. Wato wannan kamar ana faɗa maka dalilin da zai sa ya guje musu, domin shi ma akwai abin da a ranar ya dame shi. Kuma yadda Ubangiji ya amfani da kalmar yuhulihi daga kalmar zina ko gana, wato wadatuwa, kai ka ce ya wadatu da irin yanayin da yake ciki, baya son ƙarin wata matsala. Wato matsalar da take gabansa ta ishe shi, ta wadace shi, baya buƙatar kuma a ƙara masa wani matsala. Kamar mutumin da yake da wadata, baya buƙatar a taimaka masa. Kamar mutumin da zuciyarsa ta cika da abin da yake da tsoro, ba kuma ya neman wani abin da zai ƙara firgita shi. To shi yasa Ubangiji sai amfani da kalmar yuhulihi. Wato kowane mutum akwai abin da ya ishe shi, ya wadatar da shi, baya buƙatar ƙari. Al-Qur'ani a wurare da dama ya nuna yadda ɗan uwantaka ba za ta yi amfani ba. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Ranar da almalu, dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba, sai wanda ya zo Allah da wato lafiyayyen zuciya. Wala yas'alu hamimun hamima, wato aboki na kunta kun ba zai tambayi abokinsa na kunta kun ba. Aboki masoyi ba zai tambayi ina abokinsa yake ba. Allah na cewa idan nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma'idhin wala yata'alu. Idan kai busa a cikin kaho, to a ranar babu maganar na kama, ba maganar cewa wane wane ne, wane ɗan uwana ne, wane mahaifina ne, wane abokina ne, wane duk za ta ƙare. Wala yata sa'alu, ba wanda zai tambaya ina wane yake, kowa ta kansa yake. Wai Allah ya ce al-akhillau yawma'idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Su masoya a wannan ranar sashinsu ma yana gaba da sashi, musamman soyayyar da ba a haɗa ta akan tsoron Allah ba, sai soyayyar da aka haɗa ta akan tsoron Allah ita ce za ta yi amfani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gawa ƴarƴarsa Fatima, yake cewa ya Fatima, ishtari nafsaki min Allah fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a. Ya ke Fatima yata, ki falshi kanki a gurin Allah, wallahi ba zan wadatar miki da komai a gurin Allah. Yawma la tajdi nafsun an nafsi shay'a, babu wani da zai iya wadatar da wani, babu wani wanda zai iya takan kama wani, kowa a wannan ranar ta kansa yake. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, hadisi Abdullah dan Abbas, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuhsharuna hufatan uratan mushatan ghullan. Za a tashi kura da gobe kiyama a tattara ku hufatan, wato babu takalma a kafafuwanku, uratan kuna tsirararku, mushatan kuna tafi a kamabuwa, ghullan kuna da loba. Ubangiji zai tara ku ya tashe ku domin yi muku hisabi. Sai matarsa wata ruwayar Aisha kamar da cikin Bukhari ta ce ya Rasulullah nanzuru aw yara ba'duna awrata ba'd, haka za a tashi mu tsirara sashi mu ya rika ganin al'aurar sashi. Sai Annabi yace da ita abin ya fi haka, ai abin ya fi ƙarfin wani ya tsaya kallon al'aurar wani. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kowa a ranar akwai abin da ya dame shi. Haka maganar a tsaya kallon al'aurar wani a ta an samu ma wata sararawa, da babu wannan sararawa kowa ta kansa yake nafsi. Saboda haka kowanne akwai abin da zai hana shi kan kalle. To bayan Ubangiji maɗaukakin sarki ya ambaci wannan, sai ya ce wujuhu yawma idhin musfira, wasu fuskokin a wannan rana masu haske ne. ana sai ubangiji ya faɗi yadda mutane za su kasu gida biyu a wannan rana, da mutanen da suke wanda suka rabu su suka ci riba, da kuma waɗanda suka ƙanƙanta suka wulaƙanta suka zama ƴan wuta. Cewuduhu yawma idin musfira, wasu fuskokin a wannan yinin masu haske ne, dhahikatun mustabshira, masu dariya ne, masu farin ciki ne. Wawjuhun yawma idin basira, wawjuhun yawma idin alaiha ghabara, wasu fuskokin kuma a wannan ranar kura ta rindube su, tarhaquha qatara, sannan kuma duhu ya rufe su. Ulaika humul kafaratul fajara, waɗanda su ne kafirai fajirai. Ubangiji sai ya faɗi mutanen da suke za su rabauta a wannan rana, waɗanda za su fito fuska suna haske saboda kyawawan ayyuka da suka yi a nan duniya. Don haka su ba za su yi kura ba, ba za su yi mutu-mutu ba, za su fito suna haske, fuskokinsu na haskaka musu gabansu lokacin da kowa yake buƙatar abin da zai haskaka masa gabansa. A nan za mu ga abin ya sha bamban da yadda yake a suratul Najiya, sura da ta gabata. Sura da ta gabata da aka tashi faɗar mutane da za su kasu bayan an ce idan ja aka fama, sai Ubangiji ya kawo, sai ya fara kawo ɗan wuta. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Kaga a sai aka fara kawo ɗan wuta, sannan aka so da ɗan aljanna, nan kuma sai aka kawo ɗan aljanna, sannan aka faɗi ɗan wuta. Hikimar da ta sa a nan aka fara kawo ɗan aljanna, saboda in ba ku manta ba, babban jigo da surar ta buɗe da shi bayani ne akan wani bawan Allah na ƙwarai, wanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saukar da surar, saukar da ayoyin farko domin nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam girman sha'aninsa, shine Abdullah ibn Ummi Maktum. Kaga maganar salihi aka yi, sannan kuma aka zo aka yi maganar wanda yake yi amma man ja aka yi tsawa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, sannan aka zo aka yi maganar wanda yake ya bijire ya ki sauraron wa'azin Ubangijinsa, wanda shi ne wanda Adam sallallahu alaihi wasallam lokacin ya bada himma a wajen ya ga cewa ya fahimtar da shi. Maka an saukar da surar farkon ayoyin surar sun yi magana ne akan Abdullah ibn Ummi Maktum, mutumin kirki. Don haka kaga ashe kenan ya kamata ya zama in an zo kawo ƴan aljanna a fara batun ƴan aljanna din, saboda su shi ne jigon farko na surar. Sabanin suratul Nazi'ati, wanda ita Ubangiji ya saukar da ita domin mayar da martani ga waɗanda suke inkarin tashin alkiyama, wanda suke inkarin tashin alkiyama, shi yasa Ubangiji ya buɗe ta da batun tashin alkiyama, yawma tarjifu ar-rajifa tatbawaha ar-radifa qulubu yawma'idhin wajifa. Don haka da aka tashi kawo mutane, yadda mutane za su rabu biyu a lahira, sai aka fara da ƴan wuta, saboda maganar masu inkarin alkiyama ita ce aka fara buɗe surar da ita. Don haka sai aka fara wa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ubangiji ya ce wujuhun yawma idin musfira, wasu fuskokin a ranar nan suna cike da haske, kamar yadda Ubangiji ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhab bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ubangiji ya ce ranar da fuskoki, wasu fuskoki za su yi fariƙan, wasu kuma su yi baƙi irin su yi duhu. Ubangiji ya ce waɗanda fuskoki su suka yi duhu, za a ce da su akafartum ba'da imanikum, bayan sun yi imani kafirci, fadhuqu al'adhab bima kuntum takfurun, za ku kuɗaɗɗani azaba saboda abin da suka sanci kuna yi na kafirci. Waɗanda kuma fuskokinsu suka yi fari, amma da zinan da yadda su juhu hun fa fi rahmatillah, waɗanda suna cikin rahmar Ubangiji hun fi ha khalidun, za su dawwama a ciki. Ubangiji ya ce lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wala tarah wala yahqu wujuhuhum qatar wala dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun walladhina kasabu as-sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو من يجيك شوى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولم يسك شوكة ساعة الدنيا سنة تعقبكم ما في شو وأن يتأكد في شو على نقوم القيامة شنة الجنة لقلم أبجيه وزيادة شنة قلم أبجيه ولا يرحق وجوههم قصر ولا ذلة وتقولا baza ka rika fuskokinsu ba ko kuma ainihin wani kaskanci ba za ka ga alamun kaskanci a tare da su ba wani waɗannan su da yan aljanna kuma su da za su shiga aljanna su zauna a cikinta har abada. Sannan ya ce wallazina kasabu sayyi'at waɗanda suka tsoronci miyagun ayyuka wa jazaa'u sayyi'atin bimithliha sakamakon kuma mummunan aiki shine kwatankwacinsa mummuna daga gobe kiyama Allah ya kiyashe mu wa tarhaquhum billa sannan kaskanci zai lullube su malum min Allah bil asir ba wanda zai tsare su daga azabar Allah ka'anna ma ukhshitu wujuhum qita'an min al-layl muzliba kai ka ce fuskokinsu an rufe su da wani yankin dare mai tsananin duhu wato yadda fuskokin za su baki tsirin kai ka ce wani gare ne mai tsananin duhu wato aka yanko aka rufe fuskar su da shi. Ubangiji ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ƴan wuta kuma masu shiga cikin su da wama har abada. To ubangiji ya nuna waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai sakamakon wannan aikin shi ne haske da za a gani a fuskar su ranar gobe kiyama. Imani yana haskaka fuskar mai shira da gobe kiyama. Alwala tana ƙara hasken fuska da gobe kiyama inda ummati ya tura yawan kiyamata burran muhajjalina min asarin wulu kamar yadda manzo ya faɗa a cikin hadisin sahihain hadisin Abu Huraira cewa al'umma ta za su zura da gobe kiyama burran muhajjalina masu farin goshi masu fararen hannaye da ƙafafuwa min asarin wulu saboda alamar alwala. Saboda yin alwala shi ma yana sa fuskar mumini ta zo tana haskera da gobe kiyama tana sheki. Hakanan karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haddace shi da karantar da mutane shi wannan ma yana taimakawa da yin irin wannan aiki ranar gobe kiyama zo fuskar tana haske da kyalkyali da sheki a ranar gobe kiyama kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahu ra'ad sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'a wato nazzara Allah bi'a Allah zai fuska Allah ya haskaka fuskar mutumin da yaji wata magana ta shi da hadisin ba'iki sallallahu alaihi wasallam sannan ya kiyaye hadisin sannan kuma ya je ya karantar da shi kamar yanda ya ji shi. To shi ba wannan ranar gobe kiyama zai zo fuskar tana sheki da kirkili ranar gobe kiyama. Saboda haka duk waɗanda suke ahlul hadisi ne fuskokin su za su suna haske suna kirkili ko bakin su a duniya ko ya fi kowa baki a duniya ranar gobe kiyama sai an ga yana zai rika sheki yana haske ana bi ma ana so a tattaro da na haskensa in bida ana bin sa da Allah ka san mana irji'u wara'akum faltabisu nura ki ji kuma baya ku je ku nemo naku hasken. Saboda haka mumini zai samu wannan hasken kafiri kuma kowa kowa fari to shi kuma zai zo baki irin fuskar ta tayi duhu kai ka ce wani yankin gari ne aka rika masa. Allah ce ulaika humul kafaratul fajr lalle wadannan su ne kafirai su ne fajirai. Ubangiji ya sifanta su da wadannan sifofi guda biyu kafirai ne ta fuskar aqidar su fajirai ne ta fuskar ayyukansu wato sun hada sifofi guda biyu sun hada wato muni na zuciya da kuma muni na gangan jiki ta fuskar aqidar su abinda zuciyarsu take kudircewa ba kyau suna kudirce shirka ga Allah suna kudirce kasanci da kuma ainihin warware tauhidi a zuciyarsu ta haka ta fuskar kuma ayyukansu aikin fajirci suke yi. Wajen shi to waɗanda za su zo fuskokinsu suna irin wannan wato da kura ta rufe su baki ya rufe su to waɗannan su ne kafirai fajirai kamar yadda Ubangiji ya faɗa a can cikin suratu Al-Imran wa amma alladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imani saboda Ubangiji ya sifanta su da wadannan sunayoyi guda biyu, sai ta ba ba a kawo wawa da asafi ba, ba a ce humul kafarat wal fajara ba. Da a rubuta sun hada wadannan sifofi guda biyu duka, sun hada kafirci sun hada fajirci, kamar yadda annabi Nuh a cikin addu'ar sa da yayi na Ubangiji ya halaka mutanen sa yake cewa wala yalidu illa fajiran kafara, to ba za su haifi wani ba sai fajiri sai kafiri. A zukatansu kafirai ne, sannan kuma ayyukansu fajirai ne. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Wannan shi ne ƙarshen tafsirin wannan sura. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure. Allah ya taimaka. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahu rabbul alamin. Wannan yana cewa don Allah ko akwai wata sunna ko ibada da ake aikatawa a ƙarshen shekarar musulunci? To sanin kowa ne dai yanzu muna makon ƙarshe na wannan shekara, ta tafi da duk abin da ta tafi da shi na ayyukanmu. Da fatan abin da muka yi na daidai Allah ya sa shi a cikin mizanin abin da muka yi na kuskure da laifuffuka da gajiyawa, Ubangiji maɗauki sarki ya yafe mana, sannan ya sanya shekarun da za mu fuskanta nan gaba su fi mana amfani a rayuwarmu ta duniya da lahira sama da waɗanda suka gabata. Su zama kuma shekaru ne da Allah maɗauki sarki zai nuna wa musulmi faraji cikin abin da suke fama da shi na ƙasƙanci da kunci da lalacewa da ci baya da suke fama da shi a duniya, da ma jahilci da rashin sanin addini da rashin sanin ya kamata. A ƙarshen wannan shekarar za mu ga a nan gida Najeriya abinda yanzu ya fi ɗaukar hankalin mutane wanda ya faru a ɗan tsakankanin nan batun maganar da abinnan gwamnan bankin Najeriya yi sunusulami da sunusi, da cewa 'yan majalisu su suke cinye kaso 25 na bajet ɗin Najeriya, wanda ya jawo hankali kwarai da gaske, musamman ma wanda ya fahimci meye 25 ɗin, kawai ci meye 25 kawai su suke cinyewa su kaɗai. Sauran 'yan Najeriya da duk abin da za a yi a ƙasar kuma su kasa sauran. Ana idan ka tambaya abin da ya shafi ilimi, kamar kaso nawa ne ilimi yake samu a cikin bajet, sai a ce maka ko a ce maka kaso 4.5 ko kaso 4 ko kaso 3. Wannan ba ilimin kasar gaba ɗaya ta ɗan Najeriya da jami'o'inta da makarantunta gaba ɗaya da wanda waɗannan 'yan ƙwararrun kasan ba, kaga ko 'yan kan nasu bai kai ba. To sannan a zo batun tsaro, abin da lafiya, a zo batun tsaro, a zo batun raya ƙasa, titina da sauran abubuwa da za a gina na raya ƙasa, duk ko waɗannan suna cikin wannan ruwaya ce kuma. To wani ya ce da aka kira shi aka ci tsaye shi aka yi bincike a shi ma fifty percent ne. To ko 25 ɗin ne ba aka bari ba, wallahi ba kaɗan ba ne, ba kaɗan ba ne. To abinda zai baka takaici, duk duniya ana wayewa, duk duniya mutane na wayewa, amma mu muna mai da kanmu gidadawa. Dan wannan gidadanci ne fi sabilillahi, gidadanci ne wasu 'yan tsirarin mutane da ba su kai mutum 1,000 ba. Kun 500 ba su ma kai 500 ba, su wawashe kaso 25 na arzikin ƙasa. Bisa billahi yanzu wannan ƙasa za ta yi tinkawo da cewa ya ƙasa ce, ina wayewa yake a nan? Ƙauyenci, ƙauyenci, sai yanzu ana ta turancin banza, turancin wofi, ba ƙauye da kai. Duk duniya tana wayewa, yanzu al'alam ya taharraka ila al'amam, gaba ake yi. Waɗanda suka lalace su ne wanda suke tsaye a wuri guda, to mu baya muke yi, mu mun bulala su lalacewa. yanzu ana maganar kasa duniya a ce kasashen yamma su suna gaba ta fuskar raya arzikin kasa da taimakawa yan kasa su gaba suke yi. Kasashen Larabawa kuma suna nan tsaye a inda suke. To mu kasashen mu musamman ma Najeriya dan sauran kasashen Afirka suna murmurewa. Yanzu ka duba Ghana nan. Hatta take za ta taimaka Najeriya a yi zaɓe mai na adalci. Ka ga wannan cin fuska ne a fakaice. To za ka ga cewa ana yin gaba mu da ba mun tsaya ba a irin lokacin su gwamnatin nan aida da kyau. So sai muka dokar bas muka yi baya. Ka duba ka ga ni ban ga dalilin da yasa dan Najeriya rika kashe tsira ba. Ba a yi da hujjar kashe tsira. Saboda kula kula tsira yadda suke tare da shi. Akwai dalilin da yasa ka samu tsira kana kashe tsira ya fi. Muna rayuwa a ƙarƙashin inuwa ta tsiraye. To a gaskiya idan ba dan Najeriya ya dawo ya hankali ba kuma ya zama wayayi. Ya kamata a ce tunaninmu yanzu tunani ne rabu bar kyakkyawan tarihi. Mutum yanzu ya shiga harkar shugabanci ba don wani abu dan ya bar kyakkyawan rekod. Al'umma ta rika tuna shi. Amma kullum yanzu a yi tunani da ce sardauna sai sardauna sardauna. Ba wani wanda kuma zai yi hukurin ya ce shi ma ba za ya kwatanta ya yi wani abu. Sai dai ya rika ba da labarin wani. Mutum zai shiga harkar siyasa ba don kuma sai don kawai ci buci. Waɗanda za su rika raka shi har ƴan uwansa za a dafita shi ake yi aka in ya hau ba kada bai a hankali. Kada ya zura ido. Akwai wanda ya taɓa ce da shekaru da suka wuce cewa arna fasata take yi. To mu in muka bar su za su sace. Wai yana so in masa fatawa shi ba ku in ya hau ya rika sacewa. Yanzu Allah in kawo shugabancin jiha kamar Kano ka sace arna ka cuta? Ka sace kuɗin jihar Kano ai ba arna ka cuta ba. Musulmin da suke nan ka cuta. So yake wai a masa fatawa ya rika sata. Maimakon ya zama yana da wani buri na cewa shi zai yi fafutukar yadda za a gyara ƙasar. So ya zama ba wanda ne tunaninsa ba. Tunaninsa shi ba ya tsaka. Kamar ɗan bid'a ne in ka maza masa kana ta gaya masa cewa abin da kake bid'a ne sai ce ai kai ma kana yi. Shi burinsa kawai ku zama ɗaya. Wai in ka in ya yi bid'a to ai kai ma ka yi. Wannan ita ishe shi hujja. Wannan ba hujja ba ce. Ba hujja ba ce dan wani ya yi ba daidai ba. Kai ma ka tsiri ba daidai ba. To gaskiya wannan abu ya tada hankali ƴan Najeriya ba mu sani ba. Ba mu sani ba don suna nan akan matsayinsu. Ba wani nadama ba tunanin za a gyara ba mu sani ba ko nan gaba dan ni an kai ma ina na fara tunanin cewa kawai ni ina ga mulkin kasar nan kawai a bar mai karfi kawai mai kwata wanda ya fi karfi ya kwace ya kai in mugu ne mai sa addu'a Allah ya kashe mana shi ya kawo wanda ya fi karfi ya kwace in kuma mutumin kirki ne kai amma daga karshe dai mai karfin ne zai kwace ko da an zo an bata muku lokaci an bata dukiyarku an kashe wa'ayyar kuɗi an zo an yi waye an sai takardu an sai kwamfutoci an sai injina an biya kuɗaɗen ƴan sanda kuɗaɗen ma'aikata an fidda biliyoyin naira ƙarshe kuma duk wannan zaɓen naku a banza zai yi. Ba wanda kuka je ku ƙura a bashi za ku gani ba wanda yake da ƙarfi yake da jama'a yake da ƴan jagaliya yake da ƴan iska ƙarshe shi zai ci zaɓen. To da a zo ana ta ɓata mutane dukiyarsu da lokacinsu kawai a kyale sun farko a karfan ya kwace ya je sai in mugu ne mai ta addu'a bai ta ulu Allah ya karya shi ya kawar da shi ya kama da wanda yake yake na kirki shi ba zo hankali shi ya karbi mulkin ai sai saboda wannan demokradiya ba ta da wani amfani a nan kasashen nan ba ta da ba ta da wani amfani wannan demokradiya da ake ba ka duba yanzu idin ka duba zaben da ake da idin kwanan nan dama zabe ne kusan sun ci da arziki an rubuta sakamakon ta aji. Ku dai kawai za a rika wasan kwaikwayo da ku ana drama da ku a kwashe ku nan ku je ku yi kamfen ku sai ku daina fita da hayaniya, ku kada hargitsi, ku fito zanga-zanga, amma abinda za a rufe za a faɗa din tuntuni an riga an tsara shi an aje shi lokacinsa kawai ake jira ya fito, yayi a fito da shi a faɗa. Duk shekara in za a yi zaɓe sai an kama ƴan ikhwanu muslimin, an kama su za a je an kukkulle saboda daman can ƙungiyar tasu haramtacciyar ƙungiya ce a mata. Saka ba za su iya fitowa su tsaya da sunan kungiyarsu ba, sai dai su tsaya a matsayin dan takara independent. To duk wanda aka fahimci cewa wannan dan ikwaru musu wanda za a kama shi a ɗaure, yana so zai tsaya takara, to za a kai shi kurkuku sai an gama zaɓe a sako shi. Yanzu ka ga wannan zaɓen an kama sama da mutum 90 da wani abu, wanda ba aka ga alama in suka tsaya za su ci zaɓen, sai dai an kama su aka je aka ɗaure su. To idan aka samu waɗanda suka yi nasara ba a kama su ba, dan ba a gano su da wuri ba, to duk garin da aka san cewa waɗannan mutane suna da magoya baya, da ba an kai akwatin zaɓe da takardun ƙuri'u da waye da waye, za a fito da ƴan sanda ne da ƴan iska a bayan mota, sai matan ƙauye da maza da yara da waye a zo an bulayi a tsoro ƴan sanda su ta dukan su da kulaki, suna dukan su da gudana a tada yabuki a bibbige mutane, kawai a je a daddan gwala a ɗauki ƙura a je a tufafe. Kuna gani a yana nuna a satellite, kuna gani, kuna ga ƴan sanda ana ta duka a wurin zaɓe, ga mata ga abin nan ana ta duka, kuma za ku ga inda ake dukan nan, ku kula da matan sai kun ga duk masu lullubi ne. To ƙungiyar ikhwanul muslimin da can suna da 20% a majalisa. Yanzu an zo an gama zaɓe zagaye da farko an ce ko ɗaya ba su ba, ta gare duk bakin jinin su dai bai kamata a ce gaba ɗaya sun zure haka ba. Sannan a ce jam'iyya mai mulki ita ce kadai gaba ɗaya ta cinye, a ce mutum yana ta mulki shekara da shekaru ba bakin jini sai yiwu ba. Dole sai an samu masu zuciya su nuna ba sa yin shi. Ballantana ba ma ba ba kirki ake gani ba, ba abubuwa ake gani ba su kyau ba, to zuwa nan zaɓen da ya amfanin su ai gara kada a yi shi ba, da a yi shi a daddaki mutane a karkashe wasu ma a zubar da jini bayan an ɓata dukiya an ɓata mutane lokaci. To sannan abu na biyu wanda shi kuma yake da alaka da abinda ya faru a ƙarshen shekarar nan shi ne batun wannan website na Wikileaks, wanda ya fito da asirar wasu document na baya-bayan nan, document wajen 200,000 da wani abu, wasu sama da kwata miliyan na document na sirrin gwamnatin Amerika, kuma yawanci document ne da suka shafi sakonni da ofisoshin jakadanci ta na duniya suke aikawa Pentagon. Su ne su kuma waɗannan suke ta samun kofi ɗin ƙarshe aka zo aka yayata duk duniya ta ji meye waɗanda irin gulmammaki ake yi, wanda tsaye gwani ake yi, duk yawanci dokunan ɗin duk gulmaci. To ya sa ya zama abin magana a duniya, duk website ɗin da ka shiga duk tashar da ka kama kusan har ma Al Jazeera suka yi yarjejeniya da su masu wannan website na Wikileaks a kan cewa duk sanda za su saki wani labari wani asiri to su aiko wa Al Jazeera don su sake su tare. To kaga wani kuɗi za su samu da yawa a nan su masu wannan website. Ƙarshe dai ita Amerika ta fitar da takardar tambaci cewa a je a canko shi ne wannan website, ana tuhumarta da yayi ma wani wata faɗi, yayi ma wata faɗi. To mu ya kamata idan za mu kalli abu kada mu kalle shi haka kallo jigari-jigari. Duniyar nan ba abin da ba a yi, kuma galibi ana wasa da hankalin mu gaskiya. Yanzu wani ya ɗauki wannan maganar Wikileaks da wani muhimmanci da yawa, gidajen kafofin watsa labarai, gidajen talabijin ne, rediyo ne, jaridu ne, duk magana ake. Wanda ya kamata mu wuce wannan matsayi, a zauna ana wasa da hankalinmu. Za ka duba duk abubuwan da suke faɗa, yanzu wanda suka saki game da Iraki 1990 da suka saki da kuma 1400 da suka saki da kasa suka bidiyo da waye, ana nuna mutane ana kashe su haka kawai ba gaira ba dalili da ƴan jarida da waye, babu wani abu sabo a gugu. abinda aka yi afganin abinda dan afganistan ya sani amerika ta yi na sabar gaza a amerika ya fi abinda wannan wikileaks sun suke nuna abinda dan afganistan kuma dan afganistan ya gaggani da idansa saboda ka a ce wai sun kakkashe mutane ba dalili wani ai wani abu ne wanda yake kai ka san shi ko a nuna maka hoton ko ka a nuna maka hoton ka san suna yi ko rashin mutunci da za a ce sun yi a guantanamo wannan ko a nuna maka ko ka a nuna maka ka san suna yi don ka kaga kai a tunanin ka ba wani abu da aka kara maka wanda da baka san shi ba da kila wani ya ce ai a nan mun kara samun hujja ai ba wata hujja da ta fi alkur'ani القرآن ده يجي جاء ولا شو وقت لما تاني براس الصوبة ولن ترجع عنك اليهود ولا حتى تتبيع منهم بعد ذلك سقي جد أبوه ذاك ذيك كي جرى سوي كل شيء بعد ما كشوا أجي ما كسلا أجي ما كسلا بس أقول جوا ده قول ما بكي ده ما تقول ما بكي ده هو مش إذا كان إنسان أمريكا ذي تورا وذي تقول أنا أمان وانا كوك أوان يا شيء كذا تاني ما بيبقى ده amma dai an tura a matsayin wani bayani ne na sirri haka ba lalle ne ma ya tabbata ba amma dai su sun yi tsegungun abinda kawai za a fahimta a nan su sun yi wannan tsegungun su ta gawa nan bai kamata ya sa mu shagala da ita bibiyar ne kuma wuce ya faɗa abu ya aka ce bai ba ce ba sannan kuma akwai abin da ake kira sana'atul hadath wato ka kirkiri wani abu wanda duk zai dau hankalin mutane saboda wata siyasa da kake so ka cimma haka kawai kana so ka cimma wata siyasa sai kawai ka kirkiro wani abu babba wanda duk mutane za su yi can da tunanin su da hankalin su sai kuma sai ka zo kai ta kullun ka ba wanda zai waiwaye ka to wannan lu'uba ta sana'atul hadath wannan yadda yahudawa sun iya shi ka duba yawancin abubuwan da suke faruwa manya-manya na cin zarafi da kasashen musulmi ko tabbatar da wata siyasa da za ta kusar da kasashen musulmi an fi zartar da su lokacin da ake wayyuka saboda da hankalin mutane ya can ana ta wayyukan nan kuma sanannan suna ta zartar da wasu abubuwa da suka shirya kuma muna can hankalin mu yana wa zai ci kwallo ba zai ci ba wa aka cuta waye aka yi adalci a yayin da sunan suna ta kulle-kullensu don haka akwai masu nazarin cewa hatta shi wannan abu da wuce ba wani abu ne da mutum da yake yi ba a bayansa akwai wasu mutane ko wasu wanda su ci don ba zai yiwu ba haka kawai ko da za a samu wani maha'inci a Pentagon da zai rika ba da wannan asirai a rika samun asirai irin wannan masu yawa haka suna fita idan da can a baya sun fita ai ya kamata a ce yanzu amerika ta ɗau wani matakin da ba za su ƙara fita ba musamman wannan shine wato karo na uku kenan da can an yi aka sake yi aka kuma sake yi kaga da tun daga na farko sai su ɗauki matakai su gane ta ina ne aka yi musu irin wannan illa to sai ya zama ba a samu wannan ba kaga wannan baya raba wato alaƙar shi wikileaks da gwamnatin amerika ita kanta kuma za ka samu cewa har yanzu dokumen sun da aka fitar ba wasu dokumen zane za su cutar da siyasa amurka da yawa illa ma wa illa su haɗe hargitsi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ta musulmi amma ba lallai ne su tayar da hankalin amurka ba duk da ba maganganun da za su rika faɗa cewa za zai jefa su cikin haɗari kowaye kusan shekarun baya da aka kawo magamatun obama duk duniya ta raga akan obama yin sa aka yi obama ba wani mutum ne da yake tsaye da kafan buwarsa da yau da aka yi wanda kuma gashi na yanzu yau da gobe tana nuna haka me ya canza na siyasar amerika a kasashen gabas ta tsakiya ko a afghanistan ko kuma siyasar isra'ila da abinan alaka isra'ila da amerika ba abin da ya canza saboda ka ku an ɗau hankalin ku can kun tafi can kuna ta wasu ma suna addu'a obama ya ci zaɓe obama ba shi ne ya yi kansa ba obama wasu yahuda ne suka yi shi na da wani littafi da wani ya rubuta ya kai shafi 500 a kan obama tun daga tasowarsa da yadda aka zo aka yi shi ai yaro da ɗan talakawa yawancin rayuwarsa ba ma yin shi a cikin amerika ɗin ba amma a cikin ɗan ƙasa da lokaci aka bayyana wasu
maƙudan daloli da ya mallaka, ina ya same su, me yake yi ya same su? Kawai dai ya ci zaɓen majalisa sau ɗaya sai ya samu wannan kuɗi, wanda Amerika ba Najeriya ba ce, da za a riƙa tura maka miliyoyin kuɗi a kawo ɗin da kai ma kanka baka sani a kai ka samu ba, me ke yi aka ba ku kuɗin nan? Su can ba haka ba ne. To kaga wannan lu'uba ta sina'atul hadath, wannan jirgin na a ƙirƙiri wani abu wanda zai ɗauki hankalin mutane su raja a kansa, su ba shi muhimmanci a ƙarƙashi kuma a wurin wani abu, ya kamata a ce musulmi sun wuce wannan. Ko mai zai zo su tsaya su kalle shi, musamman za ka samu ɗan boko mu, ba su da wanda yake ba su analysis, sai CNN, sai Washington Post, sai New York Times, su ne za su ba su abin nan analysis da abubuwan da suke faruwa, wanda kuma waɗannan wani yanki ne, wani fadi na matsalolin mu, ya za a kuma su zama sun za ka wani haske da za su kalli matsalar ka fahimce ta. Ya kamata a ce masu tunanin mu da 'yan boko mu da 'yan jaridar mu su ma suna da wasu ƙwaƙwalwa ta su da suke tunani, suna karanta abubuwa yadda ya kamata. Na ga lokaci ya tafi, ko kuwa ko saura ba a zama su tambayoyi. To ga wannan yana cewa oho, to wani abu ya tafi da mu, ba wata ibada ta musamman da aka ce ga ta za ka yi a ƙarshen shekara, babu in abu da ya gaya maka wannan ƙarya yake yi, amma ba wata ibada da aka ware aka ce za ka wannan ibada ta ƙarshen shekara. Akwai a cikin koyarwa ta bid'a, akwai irin wannan a ce akwai sallar ƙarshen shekara, amma kan yadda babu wata sallar farkon shekara, ba wata sallar ƙarshen shekara, a ce in kai sallar duk abin da kai a baya ya an yafe maka, sannan kuma ka samu ladan duk shi abin da ya wakana a shekara, wannan duk ƙarya ake yi, ruɗu ne kawai, amma ba gaskiya ba ne. Abin da aka sani, in Muharram ya zo akwai azumin tasu'a da ashura, da wannan za mu zo mu yi magana, akwai wasu bid'o'i kuma da aka mika da wannan, insha Allah wanda zamu yi fadakarwa akai kamar yadda muka saba, saboda mun san akwai waɗanda za su zo su tsaya da wasu abubuwan da ba gaskiya ba. Sannan babu wani taro da aka ce a yi gangami saboda ƙarshen shekara ko farkon shekara, ka je ka yi wa kanka lissafi, ka yi hisabi ga kanka, ka bici kanka mai kai a cikin wannan shekara, wannan shi ne abin da ya kamata ka yi, amma ba a yi gangami a yi biki. To sai wannan da shi kuma yake maganar a kan cewa ya taɓa yin wani saɓon Allah kuma ya tuba, sai dai akwai wani abokinsa wanda har yanzu idan aka zauna cikin jama'a sai ya rika faɗar wannan laifin da shi wannan ya yi don ya muzanta shi, shi to da Allah ya yi masa wa'azi. To a gaskiya wannan ba daidai ba ne, mutum ya yi laifi ya tuba, shi ke da ta yi mummunan zambi kamar lazan bala, wanda ya yi zunubi ya tuba to kamar bai yi ba. Saboda haka yanzu Allah shi ya yi masa, kai kuma ka zo kana cin fuskarsa da wannan, babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske, sai shi Ubangiji ya karɓe shi, sai kuma ya abin nan ya tuhume ka, ya kama ka da laifin, ka rushe ayyukanka. To mun sani mutumin da yake zuwa ya ga wani yana tsakiyar laifi, ba ma wani ya tuhume yana tsakiyar laifi, sai ka kai dai Allah ba zai yafe maka ba, saboda ya masa wa'azi sau ɗaya sau biyu ya ki bari. Karshe Ubangiji ya wahayin cewa waye yake rantsuwa ba zan yafe wa wani ba, na yafe masa shi kuma wannan bai rantsuwa na rushe aikinsa. Tare da cewa mai rantsuwa na duk an fahimce shi mutum ne da ibada a lokacin. To bare kai watakila ba ma ibadar gare ka ba. Kuma ka zo ka matsa ma wani bawan Allah a kan laifin da ya ce ya tuba, kamata ya rufa masa asiri, kamar satara musulmin satara Allah yau mai kiyama, haka annabi ya ce ko da ka gan shi yana laifin da ido cikin ka sirta shi Ubangiji kai ma sai sirta ka, amma wanda ya ce zai bi al'auran musulmi ya tona masa asiri, to shi ma Ubangiji sai ya tona asirinsa ko da a cikin ɗakin sa yake, to Ubangiji ya tona asirinsa. Wannan magana ce ta ba'iki sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma yana cewa a taimake ni da addu'a wanda zan riƙa yi domin ta yi mini maganin abin da ke damuna na ɗauke-ɗauke da ake yi min idan na yi ajiya ta kuɗi sai daga an taba mu wani abu daga ciki. Amma wallahi ba zan zargi wani dan adam da dauka ba, sai dai wasu sun ce aljanu suna da wannan lalata, shi ne yake san malam ya bani mafita. Babu shakka aljani na iya taba kayan wani, kamar da ku sani yawanci yan damfara da suke amfani ko ce yan matsafa ko bokaye da suke amfani da aljanu wajen su ba da kuɗi, su samu ba su yi ba kuɗi. Kamar a ce mutum ya ba komai a jikinsa amma ya sa hannu ya fito da kuɗi sababbin galgal ya rarraba mutane, kada aljanu ne suke satowa, ko da su sato a banki ko su sato a gidan wani ne mai ajiya. Za ka in wannan tana faruwa sai ka ɗauki matakan da za ka raba gidanka da irin gugayen aljanun wannan. Ka riƙa yawan karanta Qur'ani, suratul Baqara da sauran surori na Alƙur'ani wanda za su magance maka wato tasirin aljanu a gidanka. Ka shiga da sunan Allah, ka fita da sunan Allah, ka ci da sunan Allah, ka sha da sunan Allah, ka koyawa ‘ya’yanka da matanka zikiri na bacci da na tashi daga bacci da cin abinci da sa kaya da sa takalmi da dukkan harkoki na yau da gobe. Ku sa Allah a ciki, ku riƙa ambaton Allah yau da gobe. Wannan zai magance yawan zirga-zirgar miyagun aljanu a cikin gidan. Ba zai magance tasirin aljanu gaba ɗaya ba, amma dai wannan zai magance mugu ba zai iya mugunta ba lokacin da sannan ka sanya wani ɓangare na nafin kulinka a gida. Kada ka maida gidan kamar matsabarta, ga wani akwai wasu nafin kulu da suke yi a cikin gidan, wannan shi ma yana taimakawa wajen koyar aljanu daga wannan gida ɗin. Shin buzuru ya halatta? Buzuru yana da fika, ai yana da fika irin wadda kare yake da ita. Duk wani abu mai fika haramun ne. Annabi ya hana da hara sunnata na kulli zinabin min as-siba, duk wani wata dabba mai fika Annabi ya hana a ci namansa. Saboda haka ba maganar makaruhi ake ba, wani sai su ce wai makaruhi cin kalada barin ka, cin ka banza barin ka banza. Saboda haka sai da ya yi banzan gare ya ci, ya bar banzan gare ya ci banzan. Wannan kuma ya ce ya zai koyi da liman yayin sallama daga sallah, zai bari sai liman ya yi sallama ɓangaren dama da hagu sannan ya yi, ko ko a'a da zarar ya yi sallama ta farko shi ma sai ya a'a. Ka'ida in kana koyi da liman sai ya gama aikin da zai yi sannan kai bi shi. Da haka in sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan kai kuma ka faɗa in sallama ɗaya ya yi, zarar ya yi ɗaya kasancewa baya ta biyu shi kenan sai kai ma kai taka. In kuma yana yin biyu sai ka kula sai ya gama duka biyun sannan sai kai kuma kai. Sai wannan da yake maganar tasbihi, an san cewa akwai tasbihi 33, to shi ya inganta ana yin 25. Eh, wannan ma ya zo a cikin ruwaya sahiha. Saboda haka in wannan kai duk tasbihi kai da 11 nan, to sai wannan shi kuma ba da san addu a rubutu tsoguwar tambaya a shiga tambaya kai tsaye, wani sai ya yi rarrage ya baka wani labari wanda ba a bukatar sai ya baka shi, wanda yake cewa na ji fatawa akan mutum zai iya yin wato zai iya mai da gashin kansa baki ta hanyar amfani da wasu mayuka. To malam sai na ci kalo da wannan hadisin a sunan Abu Dawud. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوما يخطبون في اخر الزمان بالسواد كعواتل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. وانا سيك بين بال من ابو داود انا ده هو هي دي سيك ماشي بال ابو داود يا كما تكبا wannan ba ni ba. Akwai da sussuka da suka zo akan rina furfura, akwai wanda suka nuna karhancin rina furfura da baƙin abu, ko kuma wanda suka nuna babu. Malamai sun saba akan matsala saboda nasus ɗin da suka zo, wasu sun nuna babu laifi, wasu sun nuna da laifi. Duk da cewa ni har zuwa yanzu ban binciki tunda ni ban fara rina ba, da aka bambu jiki wanne ne ya fi inganci cikin hadisan ba. Amma na san ko lokacin muna karatu akwai cikin malamanmu waɗanda suke rinawa da matsiɗin kuma suna kawo hadisan su kara kansu, akwai kuma waɗanda suke sukan wannan. Amma har zuwa yanzu ni ban tsaya na yi nazari cikin hadisan duka ba domin fita da wanda ya fi inganci a tsakaninsu. Wannan hadisin ba zan iya tuno ingancinsa ba, shi kansa yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna ba a rinawa ɗin da baƙi. To wasu kuma suna kawo hadisan da suke nuna rinawa da baƙi ɗin, to waɗanda suke kore wannan suna cewa wannan baƙin ba shi ne baƙin da ake magana ba, baƙi ne amma wanda yana karkata zuwa ga jajaja ba baƙin jirin ba. To duk wanda yana buƙatar samun lokaci a yi nazari akan matsala ɗin. Wani lokaci matsala idan ba mutum ya zo aiki da ita ba, to zai ga ya yi sakaci mai damuwa, kama watakila kai kana so ka rina ɗin. Haka in har Allah ya sa na duba matsalar, wata rana ina iya gaya maka abinda na fahimta a ciki. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya kaimana. Akwai lacca ta ƙarshen ta farkon wata da ake yi wa mata a masallacin Imam al-Bukhari da ke rijiyar zaki ko kuma rimin gata, wanda gobe ne insha Allah za a yi wa mata wannan lacca ɗin. Mai lacca shi ne Malam Abdullahi Geso, zai kuma yi lacca ne akan muhimmancin neman ilimi da aiki da shi.